الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سواء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله وديا تبارك وتعالى لإنسان كدعوة دقمنا درسينا تفسير القرآن من جربة منا تكن سورة المؤمنون ومنا كان آية فرقه yau ana uku ne ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 muna cikin wato sifar mu'minai jiya mun yi maganganu waɗanda suke da kamar bada tsoro a ƙarshe dai abinda muka rufe da shi shine kawai kowane ɗaya daga cikin mu yawai ta tuba domin idan ka kiyarta abubuwan da kake ba ma Ubangiji da abubuwan da Ubangiji shi kuma ya baka na lokuta to sai ka ga lokutanka da ba na zuwa masallaci ba ko sallah su suka fi yawa a rayuwa sannan ita kanta kuma sallar an saka mata wasu sharuɗa wanda ba kowa yake iya cika waɗannan sharuɗan ba inama kawai kowa ya cika da tuba da kuma neman yafiya a wajen Ubangiji. Yadda muka ba da lissafin cewa muna da awayi 24 ne a wuni da kwana nan kuma muka ga sallolinmu guda 5 minti 50 suke ɗauka wanda wasu ma ba sa ɗaukar haka idan ka kalli wannan za ka ga cewa kamar kenan a sauran rayuwa kana da minti awa 23 da minti 10 kuma wannan ibadar sallar ita ce a azumin ibada ta fi kowace girma kuma ita ne take da ƙarancin lokaci a cikin awoyin da aka baka a wuni da kwana sannan ita ne kuma shaidan ya fi kawo maka tunani a cikinta har wani ma daga cikin magabata yana cewa idan ka nemi kayanka a ɗaki ka rasa a idan ka ajiye shi to kai a lura ka fara sallah shaidan zai tuno maka inda ka ajiye kuma za ka kusan kamar hakan ɗin ne domin wasu abubuwan ba ka iya tuno sai ka shiga sallah sai kawai zai je ɗan ya zo ya tuna maka in ka nemi kayanka ka rasa to kai a lura ka fara nafila ka gani shaidan sai zai tuna maka ya ce ai kayan nan aure kaza ne sai ka ji kamar ka bar sallar ka tafi to wannan shine aduwar makiyi kenan makiyi kuma na hakika Allah haka ya nada shi to abin da zamu yi shine mu cika da yawan tuba kuma Allah ya karbi ibadar kada ka sallah ka ji kamar ka gama ma Allah cewa to da sallar mun nayi ai shikenan a bayan ka yi ka roki Allah ya tuba kuma ya karba maka Allah ya karba mana kuma ya tsare mu da firga irin ta shaidan Allah ya karba mu da shi mun kai karin sa da zunnan wajen Ubangiji a addu'o'in mu cikin huduba shaidan yana kallon mu ba ma ganin sa shi kuma Allah yana kallon shaidan ta inda shaidan baya iya fitar da Allah da haka muka nemi taimakon Ubangiji ya raba mu da kaidinsa da makircinsa Allah ka tsare mu to kafin mu ci gaba akwai mun yi roƙo a kan cewa a sassauta dokar mashin kuma ina ga da gwamnan da kwamishinan of police ɗin duk sun ji roƙon an kuma sassauta haka dai na samu labari yanzu har zuwa 11 dare ne. To madama mun faga ya maka muka ce in har Allah ya sa an karba an sassauta to kai kuma kai kokari ka duka domin kenan yanzu bayan 11 idan suka kusata a kanka to wallahi tallahi ba za ka ji daɗi ba. Ina gaya maka ne za su haɗa da waɗancan awoyin da aka baka da kuma wanda kake ta dokar za su haɗa gaba ɗaya. Na ga idan ka fara shan duka to ba ruwa ra. Amma dai a wannan muna yi magodiya mu shi gwamna da kuma commissioner of police da suka gani ya kamata su tausaya wa mutane. Kuma a cikin sanarwar da na gani cewa bayan azumin nan ya wuce dokar za ta koma inda take da. Wannan ne yanzu mu ma ci albarkacin Ramadan. Yanzu idan an ɗaure shekaru to mu kuma an sake mu. Saboda haka sai ya yi ƙoƙari a bi doka. Allah ya saka da alheri. Saura roƙo ɗaya da muka yi ba mu ji labari ba shi ne na water board su ba mu ji labari ba amma har yanzu muna nan a kan bakanmu kuma a rinka haƙuri da mu saboda gaskiya mu ne muke ta jin koke-koken mutane watakila wanda yake jagoranci a wannan hukumar ko gwamnati ta fi cewa kamar mun matsa. Kuma yadda ake matsa mana ba isa a matsa ma gwamna ba kuma yadda ake ganin mu ko akan hanya ko wani yana da nan ban kamar kawai ya tura ya ce ka yi kaza su wataƙila ba za a yi ma gwamna haka ba. Kuma yadda muke jibintar mutane gwamnati ba ta abin nan wadda yanzu idan kana son wato ka ga gwamna ko ka ga wannan shi sarkin ruwa din sarkin ruwa da zai jiko tun da wanda yake hedin abun aiki da sarkin ruwa ko in kana son ka gan shi wani aiki ne amma mu ma al'umma tana damunmu ne kuma take kawo buƙatun a yi roƙo. Idan za a ga mun matsa ne to sai a ɗauka cewa al'umma ce ta matsa kuma in za a ji haushin mu to ya kamata a ji haushin al'ummar gaba ɗaya don muna yaƙi ne bisa al'umma ba kanmu ba ne duk da cewa dai shekarar jiya na sha tsadar ruwa don ba abun sauki ba a ba maganar shi ya sa ba ne kai kuma ka yi makanka adalci mutum ne ya rubuto kana gani aka rubuto takarda ko ba fari na rubuta ba duk ka ga malafin so kake ka ɗora mun shi wato ba ma mutane ne suke son ruwan ba. Shi ke nan bari mai kira a riƙe ruwa a mana so da haka harka ce ta al'umma ba ni kaɗai nake shan tsadar ruwan ba kuma watakila na fi wani ƙarfi yadda wani ba shi da shi bayan da ya iya watakila ne ina da yadda zan yi da yi na yi shi ya sa idan na zo ina roƙon to waɗanda suke da rauni ya kamata ka duba ba wai kullum dan kana da yadda kake ba ka dawo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka yake ba yana tausaya ma na ƙasa saboda ko jiya dare bayan mun tashi daga tafsiri a fada na ga wasu suna ta yawo da goki ta yi ka ga ruwan nake nema ka ga in akwai yadda za a yi a ba su ruwan nan to a yi mu dai roƙo muke wannan kenan. Kuma a ƙarshe na ce a wancan karon ma na ce wasu mutane su biya kuɗin ruwa ko har wani ya ce min to ai ba a ba su roƙo ne su biya na ce to ai dama yarjejeniyar ba ta ce kullum sai an baka ba ne kuma ka saka ɗanka kamar wutar lantarki ne ko ka yi yarjejeniya za ka biya su saboda haka sai ka biya su kai ka cika mizaninka da sikilinka su kuma in ba su cika ba to ya rage nasu Allah ya tambaya ko amma ne kai abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka sauke naka wato nauyin don haka a biya kudin ruwa ko a biya kuma kudin wuta ko waɗannan kalmomin su na ƙarshen ba ka son su sai a kawo maka ruwa kawai ba za ka biya ba ai ba zai yi ba sannan kuma muna sanar da muke cewa director da Sunna TV ya turo mana da sako ya ce zai fara saka watan karatu a 15 ga watan Ramadan bayan zuwa. Kuna ga laifinsa? Ha? To nawa ka bashi da za ka ga laifinsa? Kuma ka san dai watakila da mai ake amfani ko kuma ba mu bayar ba. So da haka ma ya cancanci a yi masa addu'a ne. Kuma ya cancanci a yaba masa. Ya cancanci ita tashar a yaba mata. Inda ba wanda ya ba da kokobo. Magana da magana. A wani yaji an ce 15 sai ɗauka kamar wai to me ya ci sauran 15 ɗin. To me ya kawo 15 ɗin. Ba abin da ya kawo su. Yawa kuma farashinsu kun san miliyan 5 ne. Ina jin kada 500 ko? Miliyan 5 ne. To kun ga kenan mu yanzu idan an saka na kwana 15 to miliyan nawa kenan? 2,500. To ba wanda ya bada kokobo a nan wajen. Kun san ko sun cancanci a gode musu ko? To idan kuma wani yana ganin zai kawo kuɗi a ba ma tashar saboda tana yaɗa addini ba ma dan wannan karatun ba. Ka saka kuɗi saboda tashar ta ci gaba. Idan kun lura Sunna TV suna mana kara ni dai kusan alfarma suke yi na ganin karatunmu na fara kyauta suke saka shekara guda. Hudubobi da muke yi a nan kyauta suke sakawa shekara guda. Ba wanda yake ba su koko. To amma ina za mu samu wani mai kuɗi kawai ya zuba musu jari. Babu? In kace za a samu insha Allah mai garanti. To ka kawo kuɗi? Ka kawo kuɗi a tura musu. Yanzu ga Yusha wannan zai ba da account. To muna godiya darakta da Sunna TV Allah ya saka da alheri. Duk da cewa ba mu san kayan ba amma dai 15 ga wata. Ya ce saboda abun ya ci kushe mu Sunna ga kayan ne. Ya zama babu kayan. To waɗannan kenan su ne roƙo da kuma fatan alheri da muka yi za mu ci gaba insha Allah a kan ayar da muke kai. Alan zai karanta mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الله تبارك وتعالى ki abu da surar kamar yadda muka ambata da qabi aflahal mu'minun wato mu'minai sun gabauta muka fara bayyana sifofi da mu'minai ajiya za mu karisa wasu sifofi da mu'minai akhlaqi ke wato sifar mu'minai a dabi'ance jiya mun fakwace wasu abubuwa akan sifar mumini dangane da alaƙarsa da Ubangiji wajen tsayar da sallah da kuma kiyaye ta. Malai ya ce daga cikin sifofin mumini akhlaqiyya wannan darasin yana da muhimmanci ƙwarai saboda a yanzu abinda muka rasa yawanci a cikin al'umma da ake fama da shi na a ce babu tarbiyya ɗabi'a ce ta lalace. Ɗabi'armu ita ce ta lalace shi ne ya sa kake garin abubuwa kuma suke ta lalacewa. Wani mai magana yana cewa su fa mutane ɗabi'unsu su ne mutane. Idan ɗabi'un suka tafi to su ma babu su. To sai akwai ba rayuwa kamar ta dabbobi. Shi yasa ba manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama bu'istu ana li utammima makarim al-akhlaq dan aiko ni ne domin in gyara cika ɗabi'u su zama kyawawa kamar wannan shine purpose na aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne ya gyara ɗabi'a ya mayar da mutane kan hali da gari shi yasa Allah ya ba da lada masu yawan gaske yani waye ke gami ta wasa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maganganu akan nauyin kyawun dabi'u a ran amizani yana cewa asqalu shay'in mafi girman abun da yafi komai nauyi amizani in an zo gwada aikin dan adam ranar tashin alkiyama hausunan kwallo kyawun ɗabi'u sun fi komai nauyi in ana son abuwa da aikinka ranar tashin alkiyama nabi ya ƙara da cewa mai kyakkyawar ɗabi'a yana iya samun darajoji a gun Allah darajar da mai kwana yana sallah yake samunta darajar da kuma mai wuni kullun yana azumi saboda kyakkyawar ɗabi'ar ka za ka iya samun wannan abu darajar sannan manzo Allah yake cewa wanda ya fi kusa da ni a gidan aljanna na hannun dama kenan na kusa da ni shine a sama kudufan wanda ya fi kowa kyawun ɗabi'u a shirkenan ɗabi'a tana da matsayi mai girma wanda kuma a yau abinda kusan zan iya cewa al'umma ta rasa kyawun ɗabi'u shi yasa Allah daga cikin sifar da ya ba wa mu'minai akhlaqiyyar abinda ya fara malam ya fara kawowa a matsayin ɗan adam yana son ya ci ka ɗabi'unsa su zama masu kyau ya sudu al-mu'min lisanahu an al-qawl fi a'radin nas abin da ya kamata farko ka fara zama kai mutumin kirki ne mutumin Allah ne mumini ne kai to sai ka tsare harshenka daga bakin kutsawa cikin mutuncin mutane idan ba kai wannan ba za ka iya zamantowa mu'mini akhlaqiyya ka riƙe harshen ka wajen kutse cikin mutuncin mutane la bil qawli wa la bil fa'l ko a magana ko a aiki wannan gabar tana da girma kwarai da gaske mumini ya zamanto akhlaqiyan a wajen tabi'a harshen sa na farko ya rike daga barin kutse a mutuncin mutane kuma definition din da annabi ya yi ma musulmi ya ce al-muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda mutane ba kawai aka ambata ba sai musulmi dan gonka ba ko kafiri ne ka kafe harshen ka daga barin bata shi musulmi shine wanda mutane suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa ma'ana harshensa baya kutse cikin mutuncin mutane harshensa baya kutse a cikin mutuncin mutane hannunsa baya zubar da jininsu ko ya rubuta musu sharri ko ya ɗauki kuɗinsu hannunsa baya yin wannan to kaga ko a wannan definition din kaɗan ne masu tsira kaɗan ne waɗanda za su tsira a ce gari ya waye har dare harshenka bai aibanta wani ba kuma ma mafi takaicin wanda ya aibantan shi ne musulmi ko kuma a ce hannunka ya rubuta wani abu na sharri a irin wannan zamanin da ake kutse a cikin mutuncin mutane kaga wani ma saboda ya samu waya ya yi hoton mutumin kirki wanda mutumin nan ko sau ɗaya ba a taɓa jinsa yana ashar ba a bainar jama'a ba a taɓa ji yana faɗan wani abu illa bakinsa daga ya ambaci alƙur'ani sai ya gaya wa mutane abin da zai amfana amma a samu wani wanda shi baya iya amfanar mutane da komai ya ɗauko hoton kansa ya ɗora a kan wani yana rawa ana yi ko? kaga mutumin kirki an sa shi yana rawa to ai daga nan kai ka san al'umma ta lalace kuma abin da zai baka takaici shine babu gwamnati babu sarki babu dan majalisa babu liman kowa wai ana iya masa haka kuma waɗanda suke abun kuma su yi su zauna lafiya ba abin da za a musu ko ba kwana ba in dai wasu za su hango wannan ƙasar da haka da matasansu ne suke yin wannan taufita ɗin ba shi da kyau kuma ƙasar tana dawowa ta zama kamar ta mahaukata wanda da ya kamata a ce wannan abun an yi mishi doka mai tsanani wallahi billahi wani yana ban labari ban san tabbacin abun ba ina jin nan ƙasa ce wadda muke kusa da ita aka yi atamfa mai hoton shugaban ƙasar to sai aka je sai aka ga labari ne wani ban tabbatar da shi ba don kada ka je ka dora amma dai ina son in gaya maka cewa labarin yana da wani abu na kare mutuntakar kenan mutane sai aka ga cewa an yanka yadin an ɗinka shi kuma rabin fuskar shugaban ƙasar ba ta fito ba an yanke ta a kan wannan aka hukunta shi wai ya nuna na to ai yanzu ba wai ba wanda ya wuce a masa wannan a ƙasar nan ba ma wai yanka yadin ba a zagi mutum ba kuma ɗabi'a ta lalace kuma galibin masu yin wannan matasa ne inda za mu gaya makamu gaskiya su ne galibin su ne ko 'yan tiktok ne ko ɗan social media ko ɗan dai wasu abubuwa dai da kuke ta yi haka ne? To mai yin wannan ina ya san zai ƙare watakila wadda ka yi masa wannan Allah yana da ƙauna a kansa kuma mai yi hana ka yi wa uwarka wannan abu saboda tana da mutunci misali ne ko mai yi hana kuma ka yi wa babanka haka ka ɗora masa kan wani a babanka yana rawa mai yasa ba ka yi ba dan babanka yana da mutunci ko haka ne da sauran mutane ne ba su da mutunci sai ka ce zai ka ci musu mutunci saboda haka kai ba ɗin baban wani ne ko uwar wani ne so shi ne idan aka yi tarbiyya mai kyau to kowa sai ya tsira so wannan yana daga cikin sifar muminai akhlaqiyan cewa ka riƙe harshenka daga barin kutsawa cikin mutuncin wasu da magana ko da aiki na biyu suka ce ɗabi'ar sifar mumini akhlaqiyan yahfizu almu'min lisanahu anil la'an washaka'in mumini yana tsare harshensa daga barin la'antar mutane shekara wajen biyu ko uku na ga wani abu a social media wanda ya ban tsoro sai yanzu ya zamanta yana ta maimaituwa hoton wani babban malami wani yaro ya kafa kuma ya tsire masa albarka la'ana sosai malam ya la'ance shi waɗannan abubuwa da ake ta yi ba za su kai kogakin nasara ba ba za su kai mutane ga tudun na tsira ba sai dai kawai al'ummar ce ta faɗuwa daraja yana zubewa manzo Allah cewa ya yi la'anul mu'min la'antar mumini ka la'ance shi daga sunansa ka ce ka kawo tsinu aka buga maka ta la'ana manzo Allah ya ce daidai yake da zunubin kisan kai idan ba za ka iya kashe wani ba to bai kamata ka iya la'antar mumini ba amma in rashin imanin ka ya kai za ka iya soke wani mutum ka kashe shi mumini in rashin imanin ka ya kai haka to za ka iya buɗan baki ka kira wani mumini ka la'ance shi jama'a in an hana wannan ko mutane sun gano al'umma za ta zauna lafiya kuma za ta zauna ba za ta zauna lafiya kuma za ta yi mutunci sannan mumini ya kashe ya kame harshensa daga barin shaka'in zage-zage wani lokaci za ka ga har ma masu sani din su ma suna zagin don abin da yake fitowa daga bakunan wasu da sunan malanta bai dace ba wannan gaskiya magana kenan da sunan malanta bai dace ba duk wanda ya mutu kyale shi wajen Allah ba ka da abin da za ka iya yi Allah ya ga dama ya fi masa in ka ga dama ba wannan nashi ne yasa annabi ya ce la tusubbul amwat ku zagi mamata fa innahum qaddamu ila ma mada sun tafi zuwa ga abin da kowa ya yi daga fa mutum ya mutu an busna shi ba maganar facebook ba za ka yi facebook daga lahira ka tubo nan ba yanzu ku ce masa hukuncin abin da kai za ka karba babu TikTok babu duk wani abu da ka sani wanda ake yi na ɓata mutane daga zarar ka mutu an kai ka kabari an saka ka to kawai ka jira masu tambaya za su zo in ka ga dama ka shiga da waya ka je kabarinka da waya in sun zo tambaya ka yi rekodin kuma ka turo za ka iya ko to ka kiyaye kanka wallahi ka kiyaye kanka ba wanda zaka baka shi a wannan duniyar ka kuda cikin mutuncin sa Allah ya hukunta ka ba sai ya hukunta ka wallahi abu na uku yu'awwidu al-mu'min lisanahu ala qawli al-kalam at-tayyib alladhi yaqulu min al-alfaz as-sayyi'ah muni ne daga cikin dabi'ar sa ko sifarsa akhlaqiyan ya saba ma harshen sa kwatar magana tsarka da daddada maganar da zai sa lafuzan sa su kubuta su wofantu daga munanan maganganu ba zagi ba kage ba za ka yi wannan ka sabar ma harshen ka faɗan magana ta gaskiya lafazin da suka wofantu daga wato munanan lafuzan na hudu shi ne yu'azzizu al-mu'min bi'imanihi bimumarasati al-ibada mumini ya karfafa kansa domin ba a yadda ka rinka ɗaukan rauni ba karka wulaƙanta kanka ka mutunta kanka ka buwayar da kanka ka nuna kai kai ne ta hanyar yin imani imanin ya yi mumarasa da ibadar da kake kada ka nuna cewa kai kashashe ne kaskantacce ne akwai waɗanda suke kallon kansu saboda ba su samu abin duniya ba sai su ta wulaƙanta kansu a mumini ba ya ɗaukan kaskanci kar ka wulaƙanta kanka yi amfani da ƙarfinka yi amfani da imaninka yi amfani da matsayinka ka kare mutuncinka a duniyarka da wajen ubangijinka amma ba za ka ɗauki kaskanci ba kowane abu ya zamanto kai ake siffantawa da shi da wulaƙantuwa bayan Allah ya rantsuwa a kan ka cewa kai mai girma ne kuma mai daraja ne laqad karramna bani adam na biyar yu'awilu al-mu'min ala dawami tajannubi al-hawa an-nafs alladhi yaqulu ila irtikabi as-sayyi'at mumini zai yi muhawala shi da ya yi ƙoƙari a bisa dawwama da nesanta zuciyarsa da son zuciya son zuciyar da zai kora ka zuwa ga aikata munanan ayyuka kar ka yadda da wannan duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka ga cewa kai wani mutum ne mai tuna Allah kai wani mutum ne mai nesanta zuciyarka daga munanan ayyukan da za su kora ka zuwa jahannama ka yi kokari ka ga cewa ba ka shiga wannan halin akhlaqiyan a ɗabi'arka a maganganunka a ayyukanka ya zamanto babu shakka ka dawwama akan waɗannan abubuwa wajen nesanta kanka daga ayyukan sabo na shida shi ne ya harumu mu'min ala nafsihi al-ishraku billah mu'mini ya haramta ma kansa bayan Allah ya haramta kai ma ka haramta ma kanka da Allah da wani wannan kuwa ta kowace hanya domin wani lokaci idan rayuwa ta yi tsanani in ba a yi sa'a sai ka zane ko in wasu abubuwa suka faru sai ka haɗa Allah da wani baka ma sani wani lokaci ɗan adam yana yin cicibis da ƙaddarar ubangiji da faruwar wani abu a wajensa watakila daidai lokacin da aka ɗaura maka aure daidai lokacin Allah ya ce zai fara janye arzikinka iya yiwa saboda aka gashi an ɗaura maka aure kuma daidai wannan lokacin ne Allah yake son ya ganka a cikin rashi to ba za ka yarda Allah ba ne abinda za ka yarda shi ne matakka ce mai farar ƙafa to kaga wannan shirka ce yanzu ka faɗi duk abin da kake mukafat saboda Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min khaliqin aw hal min shurakaikum an yaf'alu min dhalik Allah shine ya halitta ku ka yadda Allah shine yake azurta ku ka yadda Allah shi yake kashe ku ka yadda Allah kuma shine mai raya ku ka yadda wai abokan tarayya din nan akwai wani mai iya yin wannan to ya akai kace matarka ne ya akai shirka wannan yanayi ne ya zo daidai yake da kaddarar Ubangiji amma mumini abin da zai yi anan shine Allah ne ya kaddara masa haka mu Allah ne yake son ya ganshi a haka akwai wasu halayya da dan adam yake shiga wanda ba laifi bane amma akwai garaje wato ka sayar da abin da ka mallaka da tunanin za ka sayo abin da baka mallaka ba ka gane maganar ko a wasu mutane suna cikin gidajensu da iyalansu suna zaune lafiya sai su ce bari su sayar za su nemi kuɗi shi kuɗin kuma dama ba ya da tabbas amma gidan yana da tabbas ka ga mutum kawai ya sayar da abin da ya mallaka yana neman abin da bai mallaka ba to shi kenan sai a biyu babu to a irin wannan ma in ba a yi sa'a ba can bai shigo ka fara tunanin wani ne ya saka maka hannu kana da rariyar hannu wace irin rariya ce haka rariyar hannu wai duk abin da ka zuba sai ya zabanye wannan ai ba jarrabawa ce daga Ubangiji kawai abin da za ka yi kenan shi yasa inda shawara za mu baka ba za ka sai da gidanka ba don ka sayo wani gida sai mu ce ka roki Allah ya buɗa maka wani abun da za ka maye gurbin abin da ka rasa ya ya fi maka sauki idan ka kasa irin waɗannan mutanen kashi goma to kashi bakwai sun faɗi ne uku ne watakila an yi dace suke hayewa so yanayi yana iya saka ɗan adam ga shi da imani da komai ana sallah da shi ana komai amma yanayi idan ya zo zai iya shiga wani hali kuma ya shirka to ka haramta ma kanka yin shirka da Allah ta kowane ɓangare akhlaqiyan abin da ya faru kawai Allah ne na bakwai shi da ya harmu al-mu'min ala nafsihi qatla an-nafs allati harrama Allah mu'mini ya haramta ma kansa kashe wata rai wacce Allah ya haramta yanzu ana samun mutane suna kashe mutane wanda ya kisan shi ma inda za a tsayar da shi a ce wanda ka kashe mai ya maka zai ce ba zai iya faɗan wani abu sai dai in kage zai balle wanda aka kashe shi abin takaici da bakin ciki shine wani mutum ya tsare hanya ya ga mutanen da suka fito za su tafi kasuwanni ko neman kuɗi ko neman wani abu ya kama su ya shiga daji da su ya ce a ba shi kuɗi wai an yi zalunci a ƙasar wanda ka kama nan shi ma zalunci su aka yi a ƙasar yake ko ban shi ya zalunce ka ba wanda ka tsare ka kama din nan kake cewa sai an ba ka kuɗi da zalunce ka da komai ba hasali ya fito nema ne to kai wancan da ya zalunce ka bai kashe ka ba amma kai wannan da ka zalunta kuma ka kashe shi to kai naka ai ya fi wancan zaluncin da ka yi ma wannan ya fi wanda aka yi maka da haka ka ji tsoron Allah ba wani kidnapper da zai zo ya kama mutane ya karɓi kuɗi ya yi tsammanin zai tabbata a duniya kuma wallahi kafin ya wannan aikin ya san cewa zai mutu lokacinsa yana zuwa kuma ya san Allah zai gurfanar da shi mumini ya haramta ma kafir kashe rai wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kashe ta. Na takwas ne ya ta'awalu al-mu'min ma'a jami' al-husna wal-bisra, wato kai mu'amala da mutane mumini duk mutane gaba daya, ba sai dan uwanka ba, ba sai danginka ba, ba sai wanda ka sani ba, kowa kai mu'amala da shi bil husna wal yusra, da kyakkyawan abu da kuma sauƙaƙa al'amura. Yanzu jama'a idan waɗannan akhlaqiyan da akan su muke tafiya, da yanzu ba haka muke ba ko, to ka ga rasa su matsala ne, rasa waɗannan abubuwa a cikin al'umma din matsala ce, kuma yanzu matsalar ta gallabi kowa. Na tara, ya harumul mu'min ala nafsihi az-zur wal-zina wa kullu ma lam yarda bihi Allah, mu'mini ya haramta ma kansa kayan ƙarya akan wani, nan kuma an kare mutuncin kowa, ba mu yi maka ƙarya. Sannan ya haramta ma kansa yin zina, a wannan kuma an tsare mutuntaka da dangantaka, ba za a yi samun ƴaƴan zina ba kenan a cikin mutane. Sannan duk ƴaƴan da aka samu za su zamanto na halal, tunda an haram, kowa ya haramta ma kansa. Da kuma dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi, to ka mu'amalanci mutane da shi gwargwadon hali. Waɗannan su ne abinda wasu malamai suke kallo cewa sifatul mu'min akhlaqiyya, wato sifar mu'min a ɗabi'ance, kayfiyatul iktisabi al-akhlaqil hamida, wai ta yaya za a yi ka samu waɗannan ɗabi'u, ta yaya za a yi tunda ba a sai da su a kasuwa. Ga abinda malamai suke kallo, idan ka bi su ta nan za ka iya mallakar waɗannan ɗabi'u. Abu na ɗaya suka ce ta samu an isa'atin akari, ka yi ƙoƙari ka so ka ga makanka duk wanda ya munana maka karka munana masa, wannan shi ma ba da sauƙi, za a yi da sauƙi wallahi sai wannan Allah ya gore, amma ba shi da sauƙi. Ka yi makanka sauƙi kan wanda duk ya munana maka karka munana masa, za ka zamanto mai ɗabi'a akhlaqiyya. Da yawa abinda yake cutar da wani sai ya ga idan ya yi wannan ɗabi'ar za a ce yana tsoro, ai ba na tsoronsa, saboda haka za ka yi. Kuma galibin ɗan adam in dai an masa mummuna tun dai shi zai raba, bai cika tsayawa a kan daidai ba, sai ya wuce. Ko a magana aka maka wani abu, in dai kace sai ka raba ba za ka yi shiru ka yafe ba, ba za ka sauƙaƙa ba, in ka tashi rabawa sai ka wuce iyaka. Ba a tsayawa, shaitan ba zai iya barin ka ka tsaya a kan daidai ba. Wani ya zo wuce ka a kan hanya saboda ka ji ka ba ki guri ko wuta ta tsaye da kai, yana tahon kuma ba ka raga ba, sai zagaye wata gefenka ya ce wawa, zai iya yiwa ko? Ya ce wawa, kuma kawai sai ya ɗaga motarsa ko ya ɗaga abin hawansa, ya ce maka wawa, ka yi haƙuri, domin in ba ka yi haƙuri ba, in ka tashi ramawa zo za ka wuce iyaka. Galibi ka tambaye shi ka ce ni ka ce ma wawa, kai ne wawa ɗan iska, sai ka ƙara da ɗan iska, kai ba za ka haƙura akan wawan ba. To wannan shi ne shaitan wanda yake sakawa mutane irin waɗannan abubuwa. Shi yasa wanda za ka ga an masa ya yi haƙuri, to zai iya samun kyawun ɗabi'u. Shi yasa na ce abin ba mai sauƙi ba ne. yana da wahala. Na biyu abinda zai iya baka kyawun dabi'u shine ar-rida bima qasamakullah, yadda da abinda Allah ya raba baka. Sai Allah ya yi da bakan kuma ya tashi mulki ya basu, kuma haka za su mutu akan mulki, saboda haka Allah ya ga dama ya basu. Wasu da ya tashi kudi ya basu, lazi ta yi kuma haka za su mutu cikin kudi, ba za su yi talauci ba, haka Allah ya ga dama. Wani kuma da ya tashi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya raba ya bashi ilimi, ga ilimi kuma ga wahalar rayuwa, ba yi da kudi amma akwai ilimi, haka Allah yake. Wani kuma ya tashi sai ya haɗa masa ga ilimi ga kudi, duka haka Allah yake. Wani kuma idan ya tashi Allah zai karɓa masa talauci ya ba shi duka Allah yake. Ba a yi ne? To irin wannan in bai yi sa'a ba, ga talauci ga jahilci, ba haka kawai zai ka same shi a bakin hanya yana zagin duk wanda ya wuce da mota. Kaga ya shiga uku kenan. Ga talauci ga zagin mutane. Sai ya huni, ba zai yi aikin da zai fita ba kuma yana zagin mutane. To, ga za ka karɓi hukuncin Allah ka yarda da shi. Ka ce haka Allah ya yi, kuma ba za ka shiga haƙƙin kowa ba, to shi ma zai taimaka maka wajen samun kyawun ɗabi'u. Na uku shi ne wato zabtun nafs wa muja'adatuha ala al-isyani bil ma'asi, ɗaure ranka ka ɗaure ta gam-gam, ka hana ta, ka yaƙe ta duk lokacin da ta zo take maka umarni da sabo, ka ce ba za ka yi ba. Ina jin na taɓa faɗi a nan ko bara ne, ana da wani a majalisa, Sayyidina Umar shi ne shugaban ƙasa, duk an ta gwamnati ce da cabinet ɗinta, dan haka yana zaune sai fara jin kamar shi fa babba ne. Kun gane? Ya fara jin shi babba ne, ya fi kowa yanzu, kowa a ƙasa da shi yake. Sai ya dakatar da zaman majalisa ya ce yana zuwa. Ko da ya fita sai aka gan shi kuma ya dawo da tulun ruwa a kansa. Shugaban ƙasa ya ɗauko tulun ruwa ya shigo majalisa kuma yana zubawa yana ba ma kowa. Aka ce Umar wannan aikin ba mu saba garinsa ba. Ya ce muna zaune da zuciya da take biya mun nafi kowa, shi yasa nake nuna mata ban kai kowa ba. Kaga ya karrage yayi a nan, ya kar zuciyarsa da ya karransa domin ya mai da ita kan gaje, don da tana son ta cusa masa girman kai yana jin shi shi ne. Wannan yana daga cikin abin da Allah zai taimaka maka sai ya gyara maka halayyarka, ka zamanto mumini akhlaqiyan. Na huɗu shi ne at-tamassuku bi ada'il fara'il wal ibadat, riko da abubuwa da Allah ya farlanta. Ya farlanta sallah, ya farlanta azumi, ya farlanta hajji in ka samu dama, ya farlanta ba da zakka in kana da kuɗi ko dabbobi ko amfanin gona. Ka mai da hankali akan bayar da waɗannan farilla, ka yi riƙo da su, wallah shi zai sauƙaƙa maka kyawawan halayya, ka zamanto mumini akhlaqiyan. Amma idan kana da shi kuma kana da lafiya, baka tashin kai sallah akan lokaci, baka ba da farillar da Allah ya tsora maka akan lokaci, kana sakaci da su, wala gudda za a same ka da munanan ɗabi'u, saboda ka tozarta abin da Allah ya girmama. Domin in sallah ita ce azamul ibadat, annabi ya sakaci da ita, to ya rasa abin da zai kare shi daga aikin sabo kuma ya rasa abin da zai kare shi daga alfasha, kuma ya rasa abin da zai kare shi daga barin zalunci, kuma ya rasa abin da zai kare shi daga aikata mummunan aiki munkar. Sallah duk tana maganin wannan, don haka idan ka yi ta akan lokaci da kuma ka'idojinta yana taimaka maka wajen wato samun kyawun halayya. Na biyar shine al-haya'u min Allah wa khuluqul islam, wato kunya, ka ji kunya Allah. Allah zai gyara maka halayyarka. Yanzu misali, ga ka ga wata mata ba taka ba kuma ta ba da kanta gare ka, kuma daga kai sai ita sai Allah. Watakila da za a maka tumbur a bakin kasuwa ba za ka zuwa gaba, saboda za ka ji kunya. To ka ji kunyar Allah mana da kai tumbur za ka yi zina ka saba masa, ko ba ka jin kunyar Allah? Ka ji kunyar Allah. Shi za wasu malamai suka ce wanda zai yi zina bai jin kunyar Allah, domin kawai mutane yake jin kunya, amma zai iya shiga ya yi tsiraiti, ya yi tsirara, ya yi barna da wata mata barnar da Allah ya hana, bai jin kunyar Allah. Ta haka irin wannan da wuya ka same shi da ɗabi'a kyakkyawa. Ina wannan abu? Wannan ba su da yawa, littafi ne, kuma da nan so ban so in zo da abunan ɗinsu ba, kuma ba da sayarwa ba ne, kuma ba za a same su ba. To da ka ɗalibai za a ba mu waɗanda suke, akwai ma rayu, akwai mai jan sallah, ku yi haƙuri, sauran ba za a ba su ba, ba ma rabi ba, ba ma waye ne kuma. Zai waka cikin ɗalibai ake, ne ɗai na san ɗaliban, kai ma waka ciki, kai ma waka ciki ma zai, ka waka ciki. Yau a ba Malam Musa. Malam Musa wannan, idan ka bashi guda ɗaya ba. A in na leƙa na san wanda nake leƙawa. Shi kenan, sauran sai ka ajiye. Ba za a ba da su. Shi littafin ba wai wani abun nan ba ne. Uku ba ce, wai sirrin istighfari da tasirinsa. Waɗanda suka buga shi da masallacin al'umma Muslim Wuse Zone 3 Abuja. Amma wanda ya hudubar ni ne, na yi hudubar ce ina sauka a mimbari an yi sallah, sai wani ya tashi a masallacin ya ce ya ba da kuɗi miliyan guda a buga su, amma yadda abin ya zama littafi. To ya ba su kuɗin ba ni aka ba ba, ba karka yi tsammanin ko ni aka ba, ba ni aka ba kuɗin ba, shi ya sa suka yi aikin su ta buga. Wannan ku ya kai kusan shekara guda da yin abu, sai yanzu aka turo. An gane? So sun tura mun kwafi guda 20 ne, sun raba. Ku matsalar ku a nan duk hudubar da ta kawatar da ku ba mai cewa a buga. A kuna bugawa? Da wani jira kuke yanzu ni da kai research na yi rubutu na zo na karanta kuma ni zan buga. Kai sunan ka ɗan a ci gulus. Ka ga dai masu yin abun. Wallahi kawai ana gama hudubar malam ya ji abun ya masa amfani, ya ce ya kamata duk al'umma ma ta amfana. Nan take cire miliyan guda. Ina nan ya ba da kuɗi. Ya ce a waje a buga. Yanzu an zo wai kana so. Sai a ba ka kuma su. Shi ya sa na ce zan zo da shi. In ka ce za ka ba ma kowa ma ba isa zai yi. To saboda me za a baka, da wani wai yana cewa wai wai haka wai a bashi ba za a baka ba ma. yadda wannan kuma ba mu sani ba. Dr. Tajuddin shi ne limamin masallaci, sai kowa ya san shi ko? Yawwa, to wai shawarar da wani yake barwa, to su ba da dama mana wani ya buga kawai ya rabu, an za a iya samun mai bugawa ko anan ma. Na? Ake za ka yi, in an baka guda ɗaya gobe za ka kawo mana hamsu? Ha? Cewa yi wai wani zai karɓi guda ɗaya gobe ya zo da guda hamsu, kaga in zai yi ai sai mu ba shi. Kuma sai ka tashi kowa ya ganka don kar ka bace mana. Mu ba ka? Gaskiya littafin sun yi kaɗan ne, amma wallahi suna akwai amfani sosai a ciki. Amfanin ba na wasa ba. Duk abubuwan da ka sani ana neman sa a duniya mun ambata a ciki saboda istighfarin da ake. Sirrin sa ne dama muka bayyana. A inda za ku tallata ne ba za mu bayar ba. Sai dai in za ka mana. A in za ka mana sai mu baka. Ka zo da shi ko mutane sai a raba musu. Mutane kuna so ko? Yawa, ana so. Don wannan kofin gaskiya kofi ne sosai, bugawan ba na wasa su kai ba. Ko da lokal bugawa ne kai zai zama da abin nan. Na? A to kai sauki kake nema ke an baka a waya kan ba data za ta sai kake ta aikawa eh na okay mutane sun ji karin ta waya to jinke nan bari za mu tambaye su da sai mu ga yadda za a yi yanzu ku yi hakuri sai mun tambaye su ko yawwa sai a yi haƙuri a kan wannan za mu yi addu'a kuma kamar yadda na faɗa dai wannan ƙasar da wannan jihar dole mu yawaita yin addu'a a kai saboda abubuwan da muke tsallo Allah ya tsare mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليك، أستغفر الله وأتوب إليك. يا لمن توصلي لو أن العبادة لو أن اللوكة لو أن الرانا لو أن الكراتود أخي. الله منا ربك يا الله وأن الكسا كسر من إيش يا الله. مسمى أري وشين نيجيريا يا الله. Muna roƙonka ya Allah masu nufin wannan ɓangare da sharri Allah ya idan za su shirya ka shirya su. Allah in ba za su shirya ba ya Allah kada ka bar su ci nasara a kan rusa wannan ɓangare. Muna roƙonka ya Allah arewacin nan ya Allah ka yi shi albarka. Wannan abin da ake yi Ubangiji muna roƙo ya Allah ka kawar da masu yin sa ya Allah. Ubangiji ka zaunar da mu lafiya. Wannan jihar tamu muna roƙonka ya Allah ka zaunar da ita lafiya. Ka ƙara mata arziki da albarka. Mutanen da suke ciki ya Allah ka yi musu albarka. Waɗanda ba su da shi ka ba su. Waɗanda suke da shi ka taya su riƙawa. Waɗanda ba su da lafiya ka warkar da su. Masu lafiya Allah ka ƙara musu. Mabukata kowace irin bukata Allah kana daidai da ka biya ta kuma ka karfinta. Muna roƙonka ya Allah ka biya mu kowa buƙatarsa ta alheri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana. Rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.